sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 23 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud zai ba mu kanun labarai.
To binta Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaki kirar Jamus. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na kokarin gano dalilin da yasa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Sannan za ku ji cewa sakataren rubutun malamin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia a zango na biyu na rangadin da suke yi a nahiyar Afirka.
Cita ce wadda take zuwa mafi yawanci abin.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar mashako wato diphtheria a jihohi hudu na fadin kasar. Za kuma ku ji gwamnatin rukun kwariyar Burkina Faso ta buƙaci Faransa da ta kwashe jihohin da ta girke a ƙasar kafin nan da wata guda sakamakon shudewar yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaƙi da ta'addanci. Sannan muna kuma tafa da shirin ilmi ga ɗan adam wanda baban gidan Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro kan wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaki kirar Jamus ko da Jamus din bata ba da umarnin a hukumance kan a aika da tankunan yakin ba.
Wystąpimy o taką zgodę, ale to jest temat akurat drugorzędny. My nawet jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie
Prime Minister Mateusz Morawiecki kenan yake cewa yake fada manema labarai a yau Litinin cewa Poland za ta nemi izinin Jamus duk da cewa neman izinin a hukumance na Berlin ba shine abu muhimmi wato muhimmi a yanzu ba. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta fada wa gidan talabijin din Faransa na TV channel RCI a ranar Lahadi cewa idan Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kirar Jamus su ba su da wata matsala. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a wani sakon Telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaki 100 ne ba 10 ko 20 ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na kokarin gano dalilin da yasa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabon shekara na Luna da al'ummar ASEAN ke yi. Wani harbi na kan mai uwa da waibi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk fadin kasar. Sai dai 'yan majalisar wakilai da ke wakiltar California Judy Chu ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa.
What I want to do here is to say to the community, feel safe.
Ta ce kada ku razana, a yanzu babu wanda rayuwarsa take cikin hadari saboda dan bindigar ya riga ya mutu. A jiya Lahadi aka gano dan bindigar a mace a wata mota inda aka fahimci cewa harbe kansa yayi halahira. Bayanai sun yi nuni da cewa dan bindigar ya tsire ne a motar bayan da mutane suka dakile wani yunkurin da yayi na biyu na bude wuta a wani wuri na daban. Sakatariyar baitul malin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar Afirka. Ana kallon ziyarar ta Yellen a matsayin wani yunkuri na dabbaka ayyukan saka hannun jari da 'yan kasuwar Amurka ke yi yayin da takwarorinsu na China suka mamaye kasar. Abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta Zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na Kenneth Kaunda, wanda wani aiki ne da Chinawa suka gudanar da kudadensu a shekarar 2015. Kazalika cikin Lusaka, babban birnin ƙasar ta Zambia, na dauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin, wani abu da ke kara nuna alama ta gugayya da Amurka.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar mashako wato diphtheria a jihohi hudu na fadin kasar. A bayanan da take fitarwa game da cututtuka da aka samu bullar su a kasar, hukumar ta NCDC ta ce akalla mutane 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar wannan cutar. Daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na dauke da karin bayani.
A bayanan da take fitarwa game da cututtukan da aka samu bullarsa a kasar, hukumar NCDC ta ce akalla mutum 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar cutar. Shugaban hukumar ta NCDC Dr. Ife Dayo Adetifa ya ce bullar cutar na da nasaba ne da rashin karban rigakafi. Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar.
Mashaƙo cuta ce wadda ƙwayoyin cuta jinsin bacteria mai suna Corynebacterium diphtheria take kawowa, kuma cuta ce wadda tafi kama yara musamman yan ƙasa da shekara 5, sannan kuma da manya ma wanda suka haura shekara 40. Cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin da ya shafi numfashi ne, wato respiratory infection. Akan samu lokacin da wannan ƙwayar cuta takan iya kawo gyambo a fata, amma mafi yawanci dai wanda yake da illa shine wannan na respiratory infection din, kuma shine yake iya zama annoba, kuma shine yake kisa sosai, kuma shine a wannan lokaci yanzu da ake fama da shi.
Director tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya tabbatar da cewa akwai rigakafin cutar ta mashaƙo.
Wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda 6 wanda ake cewa six killer diseases, wanda yake tun ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya. Tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa. Tana cikin allura guda 3 da muke diphtheria pertussis da tetanus, da ita ake bayarwa. To kuma yanzu da aka samu ci gaba, tana ɗaya daga cikin alluran rigakafi da muke kira penta. Allurori 5 ne a haɗe wanda ake bayarwa, wanda akwai ita diphtheria din, akwai pertussis, akwai tetanus, akwai hemophilus influenza. To wannan alluran rigakafi akwai su don watan da ya wuce na Disamba din nan, mun raba a kasar nan gaba ɗaya. Saboda haka duk cibiyoyin da suke ba rigakafin allurai, to lalle akwai wannan maganin. Wanda muke faɗakar da jama'a shine lalle idan lokacin da aka haifi yaro ko yarinya da tayi sati ko kuma yayi sati 6, to aje a fara ɗauka na farko, sannan kuma in yayi sati 10 ko a koma a ɗauki na biyu, sannan sati 14 da haihuwa aje a ɗauki na uku. To duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda 3, to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din, to lalle ba za ta yi tasirin da har za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga rasa rayuka ba.
Hakan dai ya biyo bayan yaki da kasar ke yi ne da cututtuka kamar kwalara, zazzabin lasa, zazzabin malaria da kuma corona. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Hawa Umar. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To hukumomi a Pakistan sun ce kusan daukacin kasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki, yayin da wani mataki da hukumomi suka dauka na rage kudaden da ake kashe a wannan fanni ya kasa ta yin tasiri. Akan kashe wutar lantarki a sawa'in da ba a matukar bukatarta domin a takaita barnatar da man da ake amfani da shi a sassan kasar. Ministan makamashi Kuram Daskir ya ce a yau Litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar lantarki a sassan kasar. Ya kara da cewa duba da yadda ake samun raguwar bukatar wutar lantarki da daddare, sukan sa a kashe wutar a wani mataki na takaita barnatar da ita. Yan jarida a kasar Kamaruna neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikin su mai suna Martinez Zogo a Yaounde, babban birnin kasar. A makon da ya gabata aka yi garkuwa da Zogo, wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da ya yi kan wata badakalacin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati. Ayo Litinin kusan daukacin kafafen yada labaran Kamaru sun yi Allah wadai da kisan Zogo, wanda suka kwatanta a matsayin dan jarida mai kwazo da ya kware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu karsa ya kasar Burkina Faso, inda gwamnatin rikon kwariyar ta bukaci Faransa da ta kwashe sojojin da ta girke a kasar kafin nan da wata guda sakamakon shudewar yarjejeniya ayyukan soja da kasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaki da ta'addanci. To sai dai gwamnatin Faransa ta ce bata fahimci abinda hukumomin Burkina Faso ke nufi ba da wannan mataki. Wannan ne dai na baya-bayan nan a ci gaba da takaddamar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Daga Yamai ga wakilin murya Amurka Sulemu Mini Barma da rahoton.
A shekarar 2015 ne Burkina Faso ta amincewa Faransa ta kafa sansani mai dakaru 400 a karkashin wata yarjejeniyar da sai a watan Janairun 2018 aka soma aiwatar da ita da nufin yaki da ƴan ta'adda. Yarjejeniyar ta bada dama ga kowanne daga cikin bangarorin ya canza ra'ayi idan bukatar haka ta taso. Dalili kenan gwamnatin Burkina Faso ta ɗibarwa Faransa wata guda ta kwashe sojojinta saboda a cewarta an zo ƙarshe. Matakin da a yanzu haka ya fara ɗaukar hankulan masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum kamar su shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad.
Dama ka san tun kwanakin baya ya matasa sun yi zanga-zanga suka yi suka kewaye wannan barkin sojojin wanda ake cewa kambuwasi da tambaye cewa wannan sojojin na ƙasar Faransa su bar ƙasar su. To ina jin shi ne su yanzu magabatan na ƙasar suka mai da hankali don su zartar da wannan manuwar ta matasa. To suna ganin kamar tunkuso ne na wuhi suna nan ɗin kuma ƙasar tana ta fuskantar matsalar tsaro. Sun san dai kare ƙasar su bisa wuyan su ne ya wajaba. To wata kuma nazarin yana ba da cewa tana yiwuwa don sun hangi yanzu su yi hulɗa da Rasha ne koko da ƙasar Iran wajen tabbatar da wannan tsaron.
A watan da ya gabata shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi hasashen cewa kamfanin Wagner na sojojin hayar Rasha ya shigar da askarawansa a ƙasar Burkina Faso, abinda ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wancan lokaci. To amma a cewar masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni, sabon matsayin gwamnatin ta Kanal Ibrahim Traore alama ce da ke nunin biri ya yi kama da mutum.
Ƙasar France abin da take jira kenan. Tunda sun yi alkawari cewa ba su iya aiki da inda an da sojawa haya kenan kamar dai kayace an ka cire musu cikin takali. Amma har yanzu dai ba a hutu kara-kara ba kamar shugabanni ba su tobu sun dafa yi musamman ga abin da ke faruwa. Kamfanin sada labari ne a ajansa ta information Burkina Faso shi ne ya fito wannan labarin.
Satar matan nan 'yan Burkina Faso sama da 50 da rahotanni suka ayyana a farkon makon jiya abu ne da gwamnatin kasar ke zargin shiri ne da aka kitsa takanarsa daga ƙetare a cewar ministan sadarwa Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo. Saboda haka masana ke alakanta matakin korar sojan na Faransa da wannan al'amari.
To wannan abu yana ɗaya daga zargi kuma da zai ƙarfafa zaton da Burkina Faso ke ma mutanen waje har da Faransa. Kenan hujja ce mai muhimmanci in zaton nasu ya tabbata na su kori sojan Faransa. Dama sun kori representative infinite suna zargin ta da cewa ita ma kamar tana da alaka da ɗan ta'adda tana tafiya inda ta ga dama ta dawo amma sun musamman ya kasa ba su yin wannan.
Shugaba Macron da ke bayani wa kafafen labarai a washegarin bayyanar labarin ɗaukar wannan mataki ya ayyana cewa bai fahimci abin da gwamnatin Burkina Faso ke nufi ba da buƙatar ficewar dakarun Faransa daga ƙasar. Saboda haka ya yi fatan a yi masa haske a kan wannan labari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, an gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To an kammala wani babban taron yini biyu na yaƙi da ta'addanci a Lome, babban birnin ƙasar Togo. Taron ya samu mahalarta fiye da 250 da suka hada da shugabannin majalisun dokoki na ƙasashen Afirka da ƙungiyoyin masu zaman kansu na matasa da wakilai daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam da ke Kumasi ya hada mana rahoton.
Taron da aka gudanar a birnin Lomi na kasar Togo ya samu halartar kungiyoyin matasa da wakilan majalisu da shugabanninsu tare da wasu jami'ai na majalisar dukkin duniya. Yayin jawabin da shugaban majalisar dattawan kasar Togo ya waji Bodi Siganta ce. Hare-haren ta'addanci na barazana sosai ga cigaban nahiyar Afirka, kuma matakin soji kadai ba zai iya shawo kan matsalar ta'addanci a nahiyar ba sai an hada kai tare da tinkarar matsalolin da matasa ke fuskanta. Shi kuwa jigo a majalisar dattawa ta kasar Ghana James Agalga da ya wakilci Ghana a taron ya ce.
Abinda muka maganar da muka yi duka it has to do with terrorism da ya fara cikin sahelian countries da ke West Africa, Mali, Niger, Burkina Faso, ce yanzu haka suna neman su attack coastal states. Atun ma an yi fada daga Togo ayi fada daga Cote d'Ivoire mu kere ni kaman Ghana ne da ku Allah ba su yi sun attack Ghana ba shi yasa parliamentarians da ke West Africa Africa duka mun yi meeting da government and meeting nan ke mun discuss abin da parliamentarians su yi to prevent terrorist attacks in countries so and discuss what are some problems kaman the unemployment rule in the Akamata youth commercial play, parliament's legislation in the Akamata pass law, a year I prevent terrorism, taking Africa, West Africa, the various countries, the anti terrorism agencies, so that we look at the government of Qatar, Susuka sponsor. So almost all the countries, Egypt, Morocco, modern African countries, the Susuka Sunzo.
The question one of mataki zai iya shawo kan matsalan ta'addanci a nahiyar Afirka wannan ne tambaya da naima mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen gane malam Irbad Ibrahima inda yake cewa
an zo lamarin counter terrorism zaka ga ba sa matasa cikin tahiyan ba za yi wuya domin wanda ake recruiting su je suna kai hare-hare hasatan ɗan shekara 10 wani abu ne 20 da wani 30 da wani ko kuma a ce ma cikin 40 to shi ba dattawa kawai ake bukata na wasa kwakwalwa kan wanga lamari ba so shi in yau an kara an hada karfi da karfe cewa kuma da doki ilimi a kuma doki outreach ko kuwa zuwa wurin mutane a bada fikirori da sauransu abin da ya kamata yi kenan domin da karfin tuwo kawai baya samun a cimma guri face an nemi matasa a sha hankulansu ko a jawo hankulansu kan wasu lamura
wani matashi tsohon damben garsi siyasa a Ghana Ahmad Isa na ganin samar wa matasa sana'ar yi shine hanya ɗaya cilo da zai kawar da hankulan matasa akan shi ga kungiyoyin ƴan ta'adda
yutun nan wallahi da su za ya doki ne ai wani mugun aiki da shi yutun nan dan da yutun kunnin su yayi zafi mutun ya tashi da sassafe shi je zamna base mun dole wani ya zo ya influence shi da wani mugun aiki dole zai je yayi
Hamza Adam muryar Amerika daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 17 wato a karfe 10 karfe 4 kenan na yamma a Najeriya Niger kamar da Chadi wato kuma karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet akan voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumin su yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi ne abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa jama'a kiran mu nake
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakilin mu Mansur Sani da wasu malamai game da shirin gwamnatin kasar na dakarar da bibiyan dalibai a makarantu ko jami'o'in kasar domin tabbatar da ganin sun yi koyi da abubuwan da aka koya musu a guraren ayyukan su kafin na jaku da nisa ga Mansur da bakin nasa
sunana Salai Umaru to mu dai mu ne ekidin na fari nan na ite na maradi harkan aikin wuta to in gwamnati yayi wannan abun kenan yana so ya bata harkan enseignement professionnel et technique don ba kowane gwamnati yana yi dauka ba ana so in sun hito matasa su yi aiki na hannu da kansu ta mutakar ba za su asa ido ba a tantance za a samu matsala wala za a samu matsala babba dan yaran suna hito ne ba su yi komi ba kaga ne ko kenan a harkan karatu an maida shi ba kenan yanzu ake mutum ya yi aiki sai gani mutum ya kasa mai gabaki ake ya iya mai an ce ta yi da kanshi sai ya kasa kasan ko abin bai yi ba in dai harkan nan ne an sanya ma professional bai yi ba
sunana Abdulwahid Suleiman Abubakar donc entreprise da ake cewa IASA construction da take aiki cikin gina ni wannan abun da naji ya bata min rai kwarai ko ince ya dan hargitsa ni kwarai
me yasa
abun da yasa shine mu da jama'a muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma mu muna samun stagiaire masu koyo da suke bayan mu. Deja akwai na kasi akwai mankama. Mu abinda ma muke fata a ƙara wannan ankadarma in saboda abubuwan sautahi a dan samu a rage illolin gina wadda ba ta cikin ka'ida da sauransu. To yanzu an ce an shahe abin gaba ɗaya kenan abin gaba ɗaya ya rikice. In aka ce mamusannai ba za su bi ɗalibai ba su san abin da suke ciki. Sai ka je an sha korar ka da yawa wajen aiki baske baka yi aiki ba. Dole sai ka ta kaɗa wata formation zan da ba. To kaga bai sha wannan abin bai ba. Mu da ja mu da muka gama karatun tun jimawa. Tun kace ai wannan zancan mu fatan mu shine ma a ƙarfafa wannan sutenance inda ake yi a ƙara. Kuma yanzu an ce an hudda shi. Abun yayi muni kwarai ban san wanda zan kwatanta muku shi ba me yayi muni kwarai yayi muni kwarai bai dadi ba wannan shawaran da a hudda gatta zo ga in ba a ƙara ba ga arani
sunana madam Salisu Malika Idrisa ina aiki na Onaha Maradi electromechanician ce inda wannan bibiye da ake yi abu ne mai muhimmanci kwarai ma to ina kira ga gwamnati wannan tsarin gaskiya ka a hudda shi dan aka ce a cire shi ba abinda yara za su koya
Shin ko mi sababbin ɗaliban na yanzu suke yi ko kallon wannan mataki?
Usmanu Sani Abdullahi ɗalibi ne a jami'a nan ta Magadi a NCT yana shekara ta uku a filin da ake cema electromechanics a haka fita da makanikanci. Kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido yadda ake a da.
Majma Alu Abdulrashid shi ne ni ɗalibi ne a shekara ta biyu ɓangaren ginoyi. Ni farko da ni jiyo ta magana abun ya bana maki kwarai. Wannan an kadire ma kwance bibiya wadda aka yi ma ATDN wanda ke karatu jami'o'i kamar shi ne ke sa aikin su ya yi kyawu. Paske kamar malumai su ne ke karantar da mu. In sun karantar da mu ko teori ce suke nan ga mu. Mun dai muka tai saman tere muka yo aiki muka gama muka dawo. Kenan sai da sa hannu su ne zamu iya koyon wani abu. Koko su za su gura mu ne yanda zamu yi mu cika aikin mu yanda ya kamata. Furke gomu ma kannan mu wani ke bagare mu sun zo wajen mu suna exercise tambaye mu. Yaya ne wanga abubuwan ake yin su sai mu ma mu iya kama musu. Bangare ma sai dauke shi ma kamar haki ne namu wanda ya kamata a yi mana shi. To kuma yau gashi wasu da dama sun to sun yi shi sun wuce. Yau mu gashi an ce mu ne ya zo gare mu kuma an tsaya da komai an ce babu shi babu shi.
Tattaki a ofin shi shugaban jami'ar ta Maradi sai dai ban samu ganin shi ba da ne kira bai samu daga wayata ba har yanzu a lokacin da nake kammala hada wannan rahoto Alhaji Altahir Fararu shugaban tsangaya ta fannin kimiyya da fasaha na jami'ar EET reshen jahar Maradi ko wani mataki za ku dauka kan haka
matakin da muka dauka shine mun ce aikin da baya da kyau da baya da inganci ba za mu ba shi wani maki ba kenan yara suna nan gajira ba dan muna so ba dan saboda gaba ne muke a cikin wannan minister a minister na atmosphere ana yin BTS wanda yake da matsayi irin na diploma na mu wannan na DET kuma har yanzu ana kawo nan wajen mu yaro ya kare aikin shugaban mu to me zai hana su wa'ina saboda BTS yaro shi yake biya nan kuma na gwamnati shine za a hidda shine muke mamaki amma a mataki na kasa da jami'a a EPDR a CFPA wanda suke irin karatu irin namu na fasaha ana karewa minista nan za a huda a wayannan makarantu na da suke kusa da mu na masu zaman kansu kamar sai CFPA ne kamar sai ATEC ana har yanzu ana wannan abu EMIC ekol wannan ta yemi irin tamu har yanzu ana wannan abu amma mu da muke karkashin jami'a mu ne ake so a mana bugo ɗaya ko kowa mu ta kasa ce su hukumomi sa da yanci in sun ga abu ko bai gyara su amma su shawarce mu su ce me ne kuke gani wanda za a yi in nauyi ne a gurin gwamnati a rage nauyi ko kuma kai ya taba ingancin karatu amma ba kai tsaye ba wanda harka EET an fara shi ne a mara dattawa da magana kenan duk wani mushan jami'a da ya taso a yi mai bai san shi ba ko wa'ina wanda suka zo daga yi mai ba san su ba kenan babu wani himu sanin abin da ake yi EET tunda mu sai da aka yi tahiya zuwa horon shi aka je gani da a farko ya ake yin harka EET muka zo muka yi muka kawo shi nan Nijar kenan babu wanda himu sanin wani abin da in ba yi magana da mu shi na ba yi magana da shugabannin EET a ce ga matsala da take faruwa ku ya ku gani to duk ba yi wannan ba zaftarwa ne yake daga sama kuma an zo bai ta yarkau
ba sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin
Mansur Sani daga Maradi
da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Ladies Gresham na ku baban gidan Chipring ke cewa huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya fara da sallama. Ya ce shirin gwamnatin Najeriya na janye tallafin man fetur a watan Afrilu mai zuwa hakan ya yi daidai. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. ya kamata idan an yi zanyi tallafin man fetur ya wadata a lungu da sako na Najeriya. Sakonmu na gaba cewa iyaye da malamai da sauran dattawan unguwa a duk inda muke, da fatan za mu himmatu sosai wajen ganin mun baiwa yaranmu kyakkyawar tarbiyya domin su taso a matsayin mutane na gari. Duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, da Wasila Yusuf, goren gida, Alfijir FM Katsina, da Isa Babba Aladirban jefa da garejin Manda Kaduna. Shi kuma Shehu Adamu Rajau shawara ya bayar. Ya ce ɗan takara da ke ɗaukar wa talakawa alƙawari a wannan lokacin ya yaƙin neman zaɓe. To ku sani cewa shi alƙawari dai kaya ne. Idan aka ɗauka, dole fa sai an soke sannan za a rabu da nauyin shi. Don haka, ya kamata ku ɗauki wanda za ku iya saukewa. Shi kuma Sa'u Umma na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce mun shigo wannan shiri ne domin mu yi kira ga babban bankin Najeriya CBN ta taimaki al'ummar Najeriya ta ƙara wa'adin amfani da tsaffin kuɗaɗe da za a canza, domin harkokin kasuwanci suna so tsaya duba da yadda da yawa daga cikin 'yan kasuwar suna gudun karɓarsu. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa a zahirin gaskiya mutane suna cikin takura sakamakon takaita wa'adin karɓar tsaffin kuɗaɗe da bankin babban bankin Najeriya wato CBN ya yi. Don haka muke neman ga ƙarar wa'adin karɓar tsaffin kuɗaɗen ganin yadda al'ummar yankunan karkara suke da kuɗaɗe a hannunsu. Sako daga Ukashi Abdulsalam, Koko, jihar Kebbin, Najeriya.
An gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To, Prime Minister Poland ya ce ƙasarsa za ta tattaro kan wasu ƙasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus, ko da ita Jamus ɗin ba ta ba da umarni a hukumance kan aika da tankunan ba. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa wa gidan talabijin ɗin Faransa na TV channel LCI a ranar Lahadi cewa idan har Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yaƙin ƙirar Jamus, su ba su ba za su hana ba. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a wani sakon Telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi 100 ne ba 10 ko 20 ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bindiga ya harbe mutum 10 har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabuwar shekara na Luna da al'ummar Asiya ke yi. Wannan harbi na kamewa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka, tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar ta Amurka. Sakatariyar Fitinar Malin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia a zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar Afirka. Ana kallon ziyarar ta Yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannayen jari da 'yan kasuwar Amurka ke yi, yayin da takwarorinsu na China suka mamaye ƙasar. Abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta Zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na Kenneth Yaukawunda, wanda wani aiki ne da Chinawa suka gudanar da kuɗaɗensu a shekarar 2015. Kazalika cikin Lusaka, babban birnin ƙasar na Zambia, na ɗauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin, wani abu da ke ƙara nuna alama ta gugayya tsakanin Amurka da China. Hukumomi a Pakistan sun ce kusan daukacin kasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki, yayin da wani mataki da hukumomi suka dauka na rage kudaden da ake kashewa a wannan fanni ya kasa yin tasiri akan kashe wutar lantarki a sauyin da ba a matukar bukatarta, domin a takaita ɓarnatar da man da ake amfani da shi a sassan kasar. Ministan makamashi Kuram Dasgir ya ce a yau Litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar lantarki a kasar ta Pakistan.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa, domin shirinmu na yau da gobe na tafi.